Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 41 31 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga dan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana dalilin da ya sa ta rushe sabon ofishin jam'iyyar APC mai mulki a garin Kaduna. Muna kuma dauke da rahoto akan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari jihar Adamawa domin kaddamar da wasu ayyuka ciki har da shirin yaki da cin hanci da rashawa. Yayin da shugaba Buhari ya kaddamar da wannan shirin na yaki da cin hanci da rashawa a jihar Adamawa, shin ya kuke ganin irin wannan yakin a Najeriya? Yau abin da muke so mu ji kenan daga gare ku. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. A yau Talata shugaban Amurka Donald Trump ya fito ya karyata Rachel Crux, ɗaya daga cikin mata 19 da suka zarge shi da kokarin yin lalata da su. Ya kuma la'anci jaridar Washington Post da ta wallafa labarin zargin. Labarin ya yi bayani kan yadda Trump ɗin ya yi amfani da ƙarfi wajen sumbatar matar a lokacin da take 'yar shekaru 22 da haihuwa ranar 11 ga watan Janairun shekara ta 2006, yayin da su biyun suke jiran maɗaukin soraye da zai kai su bene a babban ginin Trump Tower da ke birnin New York. Haka kuma labarin ya bayyana yadda babu wani abu da ya faru biyo bayan zargin da Rachel da sauran matan suka yi wannan zargin akan Trump tun kafin zaben shugaban ƙasa na 2016. Kamar sauran labaran, Trump ya musanta wannan zargi ta kafar Twitter a yau Talata. Birnin Cape Town da ke bakin teku a Afirka ta Kudu, wanda ya kwashe shekaru uku yana fama da fari, na neman zama babban birni na farko a duniya da zai taɓa rasa ruwan sha baki ɗaya. Birnin zai kashe ruwan famfo a ranar da aka kira Day Zero, wadda jami'an birnin suka yi hasashen za ta faru ranar 9 ga watan Yuli. Sai dai kuma rashin ruwa a wurin galibin mazauna wannan birni ba sabon abu ba ne. Wali Kazi Rangana, wata mazauniyar birnin Cape Town, ta ce tana ƙoƙarin fahimtar yadda mazauna garin ke fama da wannan ƙarancin ruwan. A duk tsawon zamanta na duniya na shekaru 53, matan nan ba ta taɓa wanka da ruwan famfo ba, sai dai daga cikin bokiti saboda wahalar samun ruwa a birnin Cape Town. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar, wato harkokin wajen ƙasar Ethiopia ko kuma nace Habasha, ya ce babu wata matsalar tsaro yanzu haka a ƙasar, duk kuwa da dokar ta ɓacin da gwamnati ta kafa a makon da ya gabata. Jami'ai sun ayyana dokar ta ɓacin ne ranar 16 ga watan Fabrairu, kwana guda bayan da Prime Minister Haile Mariam Desalegn ya bayyana yin murabus, kuma kwana biyu bayan da gwamnati ta saki wasu manyan masu suka da shugabannin 'yan adawa a wani shirin sakin fursunoni da ake domin shawo kan zaman ɗarɗaɗɗin siyasa. Habasha dai ta sha fama da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, wanda wasu lokuta kan zama tashin hankali tun shekara ta 2014 a sanadin buƙatar neman a rinƙa barin jam'iyyu da wasu ƙabilu su rinƙa yin mulki su ma da jama'ar su ke yi. Da yake magana da manema labarai a Addis Ababa yau Talata, ministan harkokin waje Okni ya ce gwamnati ta saka dokar ta ɓaci ne saboda ba za ta iya samar da zaman lafiya ba ta yin amfani da jami'an tsaron cikin gida. Daga ƙarshe yau sojan ƙasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na ƙasar Congo Kinshasa da suka yi ƙoƙarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su, wanda suke ƙorafi game da halin da yake ciki. 'yan gudun hijira tsakanin 3000 zuwa 4000 ne suka yi tattaki kamar mil 2 daga sansanan nasu na Kiziba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya dake a gundumar Karangi a yammacin Rwanda din don bayyana korafe-korafen nasu. 'Yan gudun hijira na neman a canja musu kasar zama ne, wanda suka ce idan ba a yi musu hakan ba za su taka a kafa su koma kasashensu na asali. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Rwanda da Majalisar Dinkin Duniya ba wacce ta yi magana da 'yan gudun hijiran.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Kaduna. Bayan rushe sabon ofishin jam'iyyar APC a jihar da hukumar kula da gine-gine da tsarin birni ta yi, hukumar ta kusubda ta bayyana dalilin wannan matakin da ta dauka. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikarana da karin bayani.
ƴaƴan jam'iyyar APC sun jihar Kaduna da suka bude sabon ofishin da aka rushe a wannan rana ta Talata sun ce suna nan ba gudu ba ja da baya za su samu sabuwar mafaka. Jagoran APC a gida jihar Kaduna Mr. Mataimaki Tome Yashishi ya yi wa manema labaru karin haske game da rushe sabon ofishin APC da suka bude a Kaduna.
To wannan abu ya ba mu mamaki kwarai da gaske, domin yadda muka dauka ko menene ma ana iya yin shi cikin nutsuwa. Ban taba zaton cewa za a yi wani abu makamancin haka ba, kai amma mulkin soja balle ma mulkin demokradiya.
Amma hukumomin gwamnatin Kaduna na cewa an sabawa doka ne wajen kin biyan kudin kasa da kuma sabawa doka ko ka'ida da aka bayar na ginin gurin dan gida ne aka mai da shi office.
Idan har an sun yi wannan magana, to yana nufin cewa su ne suka rusa kenan. Idan abinda dokan ka'idan ta shimfida shine a je a rusa wurin, to kaga wannan bincike shine zai tabbatar.
Yanzu da aka rushe muku office ina za ku tafi?
Aba, ikara. Kasan mu a mahaifan mu ba za mu kwana a ƙarƙashin gada ba.
Mai gadin wannan sabon ofishin jam'iyya ta APC a jihar Kaduna dai ya ce a gaban shi aka yi wannan rusau.
Sunana Malam Haruna Umar Baka. Ni ne security wannan gida mai albarka.
Me ya faru?
Abin da ya faru wajajen misalin 4:30 daidai yau na asibai sai ga motan sojoji da mopos sama da mota 20 da kuma governor
shine fara yin aiki da karfinsa. Kun fitar da kayan da ke cikin wannan gini?
Akwai kayayyaki da ba a fitar da su ba, an yi asara da dama.
Amma dai ba kowa ciki da an fita?
Allah ya tsare rai.
To sai dai kuma shugaban hukumar tattara bayanan filaye da safayo ta jihar Kaduna wato Kajis Alhaji Ibrahim Hussein ya yi karin haske akan dalilin da ya sa hukumar shi ta rushe wannan sabon ofishi.
Hukumar tsare-tsare ta birane ta jihar Kaduna wato Kasubda kenan su ne suka rusa wannan gini, amma kuma da yake suna karkashin mu ne, to su ne suka rusa wannan ginin.
Ko me yasa aka rushe?
Abin da ya faru shi wannan fili da kuma gida wanda yake Sambo Road da muka bincika sai kasance shekarun 2010 shekara 8 kenan ba a biyan wannan ground rent din. Sannan kuma sai zamana ainihin an ba da shi ne a gina gida, to sai kuma aka mai da shi office. Sannan kuma mai girma gona ya ba da wannan ka'idan cewa lalle wannan fili an karbe shi ko mu rubuta cewa an yi revoking din shi, an kwace shi saboda waɗannan laifuffuka. Sannan kuma ya ba mu izinin cewa ba Kasubda wannan filin su yi wajen shakatawan al'umman waɗanda suke wannan anguwa.
Dama dai rigimar cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta ƙara kamari ne biyo bayan karta layin da 'yan majalisar dajen tarayyar Najeriya guda biyu suka yi da ɓangaren gwamnan jihar Kaduna, wanda wannan ya sa ɓangaren 'yan majalisar suka buɗe nasu sabon ofishin da aka fara kore-kore tsakanin juna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. A yau Talata, shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara aiki jihar Adamawa, inda ya kaddamar da shirin yaki da cin hanci da rashawa da kuma sauran wasu ayyuka a jihar. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto akan ziyarar.
Mai martaba Lamidan Adama kenan Dr. Muhammadu Barkinda Ali Mustapha da yake tarbar shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadarsa yayin ziyarar aiki na kwana guda a Yola domin bude taro kan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar ma ta shirya. Tun farko Lamidan Adamawa ya komika kukan al'ummar jihar ne kan batutuwa da suka da batun aikin madatsar ruwan cuci da aka dakatar yau fiye da shekaru 17 sai batun mai da jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama ta koma kamar sauran jami'o'i. Kana kuma da bukatar da daga daraja babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato FMC Yola da ya koma asibitin koyarwa batun da ko shugaban Najeriya ya ce fa za a duba waɗannan batutuwa. Tun farko da yake tarbar shugaban Najeriya a wajen bodar taron gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gode bisa daukin da shugaban kasa ke baiwa gwamnoni musamman ma ta wajen biyan albashi.
Mr. President, I cannot thank you enough, honestly, because you have done so much for us. The entire 36 governors are very appreciative of what you have done.
To sai dai kuma fada alamun ziyarar ta shugaban kasar ta ko bar baya da kura inda masu kananan sanawoyi suka makoka game da rusa musu rumfuna da aka yi da sunan zuwan shugaban kasan.
Yanzu shugaban kasa muna farin ciki sai dai gaskiya an zo an rusa mana kayan mu kamar masu kasa kaya wanda abunda muke gudu kuma a zamanin gwamnatin Jonathan muna kuka gashi yanzu ma abunda yake faruwa to bamu sani ba ko shugaban kasan ya sani ko bai sani ba bamu sani ba wanda muna ganin zuwan sa farin ciki na wurin mu amma kuma ya zo ana tuttura mana kayan sana'mu ya zama kamar bakin ciki ne ma.
To kome yan siyasa ke cewa ne game da zuwan shugaban kasa a yanzu Honorable Abdullahi Firambe tsohon commissioner ya labarai ne a jihar yace wannan fa ziyarar akwai abun dubawa.
Mu dai Abdulaziz zuwan shugaban kasa jihar Adamawa na farko mun mai maraba da zuwa duk da shike mu yan adawa ba a gaice mu zuwan shugaban kasa ba wanda kuma mu mun sani idan aka ce mutun shugaban ku ne bayan an ci zabe to ba wani abun da ya rage kuma sai dai a hadu ayi aiki sannan kuma a dauki shawarwari ta duk inda ya dace. To amma ka duba wannan zuwa mu ko ga yatan ba ai ba jihar Adamawa sannan kuma mu muna da abubuwa da yawa da yake ruda mu a cikin waɗannan abubuwa saboda wannan zuwa da yayi ba wai zuwa ne wanda za a ce wai akwai wani ainihin aiki da gwamnatin tarayya ta yi a jihar Adamawa za a kaddamar da shi ko kuma za a dora tubalin wani aikin gwamnatin tarayya a jihar Adamawa ba.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Kama da lamun gode Ibrahim Abdul Aziz. Yayin da shugaba Buhari ya kaddamar da wannan shirin na yaki da cin hanci da rashawa a jihar Adamawa yau Talata, shin ya kuke ganin yakin da yake yi a Najeriya abinda muke so mu ji kenan daga gare ku amma kafin nan ku dan shakata da wannan wakar.
Zaman gaskiya ya hina kariya a ejega rada modata laya ya ye mogai da gaga kaya lo na da da bane ko wa ya jare ke gidansa har wajedum malan kajala inda ka kwashe kazanta kaje kazan na cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka zage mu kai da rajenda ya lo la da la bane
ijaya bado jaya dauke no condition is permanent where against and is feeling
ya ge mo kai da la jenda
ijaya bado jaya dauke no condition is permanent where against and this feeling
ya ge mo kai da la jenda
jamaa
ya ge mo kai da la jenda.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya yanda nake ganin yanda Muhammadu Buhari ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, wannan abun a yaba mushi ne. Kuma gashi shugabannin Afirka sun ga cancanta shi, sun ma ba shi ma shi ne ma shugaban ma na yaki da cin hanci a Afirka gabaki daya. Dama daga cikin kudirin shi tsaro yaki da cin hanci, rashawa da kuma samar da aiki. Sai dai fatanmu na kusa da Buhari su dinga taimaka mishi, ba shi kadai ne zai iya wannan yakin ba, da sauran gwamnoni da ministoci da mu ma jama'a mu taimaka, ba sai an ce za a ba da wani tukuici sannan mutum zai taimaka ba.
To mun gode Mallam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna magana da Alhaji Nuhu Namaru, majin kungiyar mahauta na lafiya local government Nasarawa state Nigeria.
To Alhaji Nuhu, muna jin ka.
Yawa, game da cin hanci da rashawa wanda mai girma shugaban kasa yana faman yaki da su, suna yaki da shi din nan. Ba abin da zamu ce sai dai Allah san barka, kuma Allah ya kare shi, Allah kuma ya bashi iko da ci gaba da kwato mana dukiyar mu da sun yi babake rai a kai, suna shagalin su daga su sai iyalan su. Suna kwashewa su kai kasashen Turai. Yanzu gashi Saudiya sun dauko fasali, Buhari ya kawo tsari, kasashen duniya sun dauki tsari. Kowani kasa yanzu zaka ji cin hanci da rashawa ke yaka, to Buhari ne.
To mun gode Alhaji Nuhu da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Madan Dauda sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari mun ji dadi kwarai da gaske wannan kai ziyara ta shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari Adamawa. Maganar yaki da jahilci din da ya kaddama a takanta wannan jaha, to babu shakka abubuwa ne wanda suke ya kamata abin ajinjina shugaban kasa. To amma kin san ba inda gizo ke sakan ba. Najeriya gaskiya ko ta wannan hanya an saba cin hanci da rashawa wannan. Ko muna fata ƴan kasa za su kokari su mika goyen bayan su ga shugaban kasa Muhammadu Buhari domin wannan cin hanci da rashawa. To mun gaskiya ba mu manta ha wadan butumi aka yi dangane da ita kanta wannan yaki da cin hanci da rashawa din akan Muhammadu Buhari na fadar shi na kokowa da shi. To ya kamata a ce wannan butumi Allah ya sa Muhammadu Buhari ya kare shi. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To amma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Maiduguri?
Da Alhaji Usman Kadi, bara sai da ji.
To Alhaji Usman, muna jin ka.
Eh, ya ji da cin hanci da rasawa wannan gaskiya Alhaji Buhari yana kokarin shi. Amma gaskiya abu akwai ɗan dogon kasa a cikin shi. Dalle mu da muna Maiduguri mun ga iya aikin sa da yaki da cin hanci da rasawa da kuma tsaro. Duk mutumin da yana
to mun gode Alhaji Usman. Har yanzu dai muna nan a jihar ta Borno. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Borno?
Kuna magana ne da Honorable Simon Ladago daga Askrau Balakal Gome.
To Honorable Haman, muna jin ka.
Simon
ka gafarce ni, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina da ziyarar Buhari zuwa Adamawa State yana yayi kyau sosai.
To ya kake ganin yaki da cin hanci da rashawar da ake yi a Najeriya?
Da kuma yana da kyau sosai, amma a kara sa hankali cikin kotuna da kuma wato waɗansu fanni na jami'an tsaro. Then so yana da kyau, kuma yayi kokari sosai domin abinda shi shugaban kasa ya zama misali ma ga waɗansu kasashe a nan Afirka.
To mun gode Honorable Simon. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
kuna magana da Muhammad Aji mazaunin Danja Katsina local Danja local government Katsina state.
To Malam Muhammad Aji muna jinka.
Yawa. To a zashirin gaskiya muna farin ciki da zuwan shi mai girma Muhammadu Buhari zuwan sa ainihin Adamawa. To da fatan Ubangiji Allah ya sa wannan zuwa da zai zamto alheri ne sa kada a yi yaki da cin hanci da rashawa irin na wancan lokacin shekara 42 da suka wuce.
To a Najeriya baki daya fa ya kake ganin yakin da ake yi?
Wannan abu ne mai mashimmanci, amma ni abin da nake tunani kar a yi tukka da warwara a yi shekara irin na shekara 42 da suka wuce lokacin da murgayi Ramat Murtala Muhammad yayi yaki da cin hanci da rashawa bayan wani lokaci, kuma bayan ya sakwa a watan sa 6 na Najeriya, bayan ya sakwa da wasu suka hawo sai suka dawo da wayannan mutanen kudaden da ya karba da kadarorin da ya karba.
To mun gode Malam Muhammad, yanzu kuma bari mu je jihar Neja kenan. Assalamu alaikum Malam daga Mina jihar Neja, ko kana tare da mu? To ina ga layin sa ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Mun samu wani kira yanzu daga Kogi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Da wa muke magana daga Kogi?
Da Gini Alelwa a Jakuta anan jihar Kogi.
Da wa muke magana?
Da Gini Alelwa a Jakuta jihar Kogi.
To injiniya muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina muna ma shugabanmu fatan alheri tsakani da Allah yana cikin kokari sosai ba kaɗan ba.
To injiniya mun gode, kuma lokaci ya ɗaga mana hannu, anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin mata na ƙwallon ƙafa da ke wakana a ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast na kofin IFOA ko kuma WAFO, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta jamhuriyar Niger da ke bugawa a rukunin A ko rukuni na farko ta sha kashi a wasanni uku da ta yi a rukunin yamma na ƙasashen macin nahiyar Afirka, inda Niger ɗin ta kwashi kashinta gaban Burkina Faso da ta karkare ta biyar da ɗaya, sai kuma matan na jamhuriyar Niger suka sha kashi tara da banza a hannun ɗan matan ƙasar Guinea. Niger ɗin ta sake kwasar kashinta a hannun Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast mai masaukin baki a can Cote d'Ivoire ɗin da ta karkare ta da bakwai da banza. Su dai ɗan matan nama yana ta jamhuriyar Niger ƙwallon ƙafa ɓangaren mata a wannan wasannin na WAFO ko kuma IFOA a rukunin A ko kuma rukunin yammaci na ƙasashen macin nahiyar Afirka. Ka an shata kwallo su 21 yayin da ɗaya ne ta sa a ragar. Za mu ci gaba da labarin wasanninmu na ranar yau, inda a gobe ne za a goga a babban birnin Yamai tsakanin Sahel Sporting Club ta Yamai da Al Ittihad ta ƙasar Libya a kofin CAF ko kuma CAF, cewa da club ɗin da suka lashe kofunan ƙasashen su. Ƙungiyoyin guda biyu, Sahel Sporting Club ta Yamai da Al Ittihad ta Libya, sun kara a kwanaki 10 da suka shuɗe a Tunisia, inda Al Ittihad din ta yi wa Sahel Sporting Club ɗaya da nema. Haka ma a gobe Laraba, AS Fan ta babban birnin Mai da ke ci yanzu haka a ƙasar Guinea a babban birnin Conakry za ta goga a karo na biyu a Champions League ta nahiyar Afrika tsakaninta da Oriya ta Guinea Conakry. Kwanaki 10 da suka gabata, ƴan Guinea ɗin ne suka iso babban birnin Mai, suka nuna mai ɗan Nijar ɗin mun zo gida mun shi ku rawa, inda suka yi musu bugun taho a suɗe ka da ci 3 da nema a Yamai. Su dai ƴan Niger ɗin za su kokarin ganin sun mai da gami a Conakry babban birnin ƙasar Guinea domin nasara 3 da banza in suna son su wuce gaba a wasannin Champions League na nahiyar Afrika. Daga wasannin Champions League na nahiyar Afrika sai kuma wasannin League 1 ko kuma League 1 RTL ta jamhuriyar Niger, inda ake mako 11
daya. Kuma karshen makon da ya gabata an buga Racing ta Yamai da AS Douan ta Yamai an tashi banza da banza daya da daya aka rabu Ibigero Mba Kamanda tsakanin AS Police ta Yamai da Urana Football Club ta Arlet Jihar Agadez GS Tawa ta Shamachi AS Garde National da Cibiu da daya daya da banza ne Espoir ta Zander ta yi Entente Football Club ta Doso a Zander Olympic Football Club ta Ombrinya Mai da ita da Akukana Football Club ta Arlet Agadez an yi dibi na da Juan dibi na gashi ɗaya da ɗaya yayin da ɗaya da banza Sony Dev ta Mai ta lalabe Union Sportive de la Gendarmerie Nationale wasannin da ya kamata su hada Sal Sporting Club ta Mai da AS Ninjelek ta Mai an dage haka ma Jangwarzo ta Maradi da AS Fan ta Mai an dage wannan wasan Haruna Mambako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Ga shari'ar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka ta himmantu wajen taimakawa gwamnatin kasar Afghanistan domin ta cimma burin samun zaman lafiya, tsaro da kuma cigaban kasar. Dangane da hakan ne muke bada taimako wajen ganin an kasar kungiyoyin ta'addanci na Taliban da haƙƙani. Daya daga cikin hanyoyin da ake ruguza kungiyoyin ta'adda shine a birkita ayyukan kusoshin kungiyar. Kan haka Option Baitul Mali na kasar Amurka wato OFAC da aka kaddamar karkashin doka mai lamba 13224 ya kaddamar da wasu ban hudu da kuma su biyu daga kungiyar haƙƙani a matsayin rikakkun ƴan ta'adda. Abdul Samad Sani na da hannu akan samarwa ƴan taliban kudade da kayan yaƙi. A cikin shekarun nan ya sha tarawa daliban kudade ya kuma sayowa komandojin su da mayakan su kayan aiki da suka hada da albarusai. Sannan kuma ya nada wakilai barkatai don tarawa daliban kudade a kasashen waje. Abdul Qadir Bashir Abdul Basir shi ma mamba ne na kungiyar daliban mai kula da komitin sha'anin kudi wanda ya baiwa komandodin daliban makudan kudade Amurka domin gudanar da ayyukan ta'addanci kuma ya sha aikawa da tarin kudade zuwa ga manyan kusoshin daliban. Hafid Muhammad Popolzai na ɗaya daga cikin mutane hudu waɗanda ke da alhakin samarwa daliban kudade wanda suka hada da kudaden da ake samu ta hanyar safar miyagun kwayoyi ya kuma yi amfani da kudaden daliban wajen zuba jari don amfanin kungiyar tasu. Maulawi Inatullahi shine wanda aka damawa aikin shirya kai har-haren akan sojojin hadin gwiwa da na Afghanistan dake Kabul kuma shi ma ya sha samar da kudade da kayan aiki ga maharin da ke kai har-haren. Haka shi ma Fakir Muhammad mutun ne da a cikin shekaru da dama da suka gabata ya zama jigo wajen samar da kudade ga gamayyar kungiyoyin ƴan ta'adda na haƙƙani. Gula Khan Hamid ya taimaka wajen hada wani jigon kungiyar haƙƙani da kuma wani abokin aiki na kungiyar haƙƙani da ke Syria. Haka kuma ya kuma taimaka wajen aika kudi daga kungiyar haƙƙani zuwa ga mayakan kungiyar ta haƙƙani. Said Sigal Mandelker mataimakin sakrataren hukumar yaki da ta'adda danci da kuma sha'anin kudi a bangaren lekin Asiriya ce. Ma'auna kalla mutane guda shida ne waɗanda ke da alaka da kungiyar daliban ko ko kungiyar haƙƙani masu gudanar da hari akan dakarun haɗin gwiwa da satar mutane da kuma baiwa ƴan ta'addan tallafi. Wannan mataki yana goyon bayan tsare-tsaren shugaban Amurka akan yankin Asiya wajen tarwatsa ayyukan waɗannan kungiyoyin ƴan ta'adda kamar cigaba da fallasa waɗanda ke da hannu wajen taimaka musu. Gwamnatin ƙasar Pakistan ya kamata su yi aiki tare da mu wajen haramtawa kungiyar daliban da kungiyar haƙƙani samun mazauni da ci gaba da neman asusun tallafin harkokin ta'addanci. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen Maryam yau Talata shugaban Amurka Donald Trump ya fito ya karyata Rachel Crooks ɗaya daga cikin mata 19 da suka zarge shi da kokarin yin lalata da su. Ya kuma la'anci jaridar Washington Post da ta wallafa labarin zargin. Labarin ya yi bayani kan yadda Trump ɗin ya yi amfani da ƙarfi wajen sumbatar matar a lokacin da take 'yar shekaru 22 da haihuwa ranar 11 ga watan Janairun shekara ta 2006.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ta iya taya na gabatar da shirin, da Mr. Dan da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.